من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ɗan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu ikon halartar wannan majalisi mai albarka na masallacin asibitin koyarwa da ke garin Azare jihar Bauchi majalisi da muke karanta sirar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam daga littafin Nurul Yaqin fi sirati sayyidil mursalin wannan majalisi shine na 113 a wannan yammaci na juma'a 23 ga watan jumadal ula hijrar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina tana da shekara 1447 wacce take daidai da ga watan 11 shekara ta 2025 miladiya a majalisin da ya gabata idan ba a mance ba muna bayani dangane da cutarwa Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fita daga garin cikin firgici da imuwa ya tsinci kansa a wata gona cikin gonakin mutanen Ta'if gonar inabi ya zauna karkashin wata bishiya ta inabi yana daga kansa sai ya hango makwabciyar wannan gona da yake zaune cikinta ma'abota wannan gona matasa guda biyu ne na garin Makka cikin manya-manyan makiyansa Utubatu da kuma Shaibatu ɗayan Rabi'a wannan ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya daga kansa sama yayi addu'a ya roki Allah subhanahu wata'ala addu'o'i waɗanda suke cike da girmama Allah da yabo da jinjina gare shi da nuna wa Allah shi ya kasa sai abin da Allah madaukakin sarki ya masa ba abin da zai iya yi wa kansa sai abin da Ubangiji subhanahu wata'ala ya masa to yayin da waɗannan matasa guda biyu suka hango manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan yanayi da yake ciki duk da irin gabar da suke masa amma sakamakon addu'ar da yayi sai Allah ya hukunta ya samu sassauci ta bangaren su ta yadda suka aiko bawan su dauke da wani yanki na inabi ya zo da shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bawan su da suka yanta wanda ake kiransa Addas ya zo ya danka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah da ya karba ya daga zai ci sai yayi bismillah wannan bawa Addas sai yayi mamakin wannan bismillah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi sai yake cewa irin wannan maganar mutanen garin nan ba sa yin sa in za su ci abinci ma'ana mutanen Ta'if ba sa yin bismillah in sun zo cin abinci to shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tambaye shi daga wane gari yake kuma menene addininsa ya ce shi kristan sa'annan kuma ya zo daga garin Ninawa ne garin Ninawa kamar yadda muka yi bayani a majalisin da ya gabata gari ne da yake kan gabar kogin Dijila ƙarshen iyaka na yankin Iraki gaban wannan gari akwai garin Mausil, garin da ake kiransa garin Mausil. Shi kuma garin Mausil yana cikin garuruwan yankin Sham. To sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ce masa, kenan ka zo daga garin mutumin kirki na kwarai, bawan Allah Yunusa dan Matta, Matta mahaifiyar annabi Yunus ce. Kamar yadda muka yi bayani, annabi Yunus alaihi salam yana cikin annabawan da aka danganta shi zuwa ga mahaifiyarsa, kamar yadda aka danganta annabi Isa zuwa ga mahaifiyarsa Isa ibn Maryam. Haka shi ma Yunus ibn Matta, su biyu ne cikin annabawan Allah da ake danganta su ko aka danganta su zuwa ga mahaifiya. Wannan mutumi Addas sai yayi mamaki da yaji annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambaci sunan annabin Allah Yunusa, sai ya ce masa, wa ma ilmuka bi Yunusa, taya akai ka san Yunusa? In za a tuna a wannan gabar muka tsaya a makon da ya gabata, yaya akai ka san Yunusa? Alhali Yunusa shi ba Balarabe bane, kai kuma Balarabe, sannan kuma ba yanki da kake yake ba, to taya akai ka san shi? Abun ya bada mamaki ma wannan Banasari, ta yadda annabi ya san Yunusa alhali babu alaka ta kusa ko ta nesa a iya saninsa tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallama da annabi Yunusa alaihi masalam. Wa anan faqara alahu min alqur'ani ma fihi qissatu Yunus, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta ma wannan Banasari Addas ayoyi na alqur'ani waɗanda suka kunshi kissar annabi Yunusa. وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ فَنَبَذْنَاهُ بِالْآرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ وَأَنبَتْنَا إِلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ. Wannan na daga cikin jerin ayoyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta ma wannan Banasari Addas da suka kunshi kissar annabi Yunusa alaihi salam. Kuma kamar yadda muka sani, sura ce su kutum a Qur'ani, Allah madaukakin sarki ya kira ta da sunan wannan annabi nasa, annabi Yunusa alaihi salam. Wannan Banasari da ya ji ayoyi sun shige shi na Al-Qur'ani, wanda kuma ba su yi kama da maganar mutum ba, suna kunshe da fasaha da azanci wanda mutum ba zai iya zuwa da irinsu ba. Shine anan yace, falamma sami'a dhalika Addas aslama, lokacin da yaji waɗannan ayoyi na Alƙur'ani, shi Addas kenan da yaji waɗannan ayoyi na Alƙur'ani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta masa da suke kunshe da kissar annabi Yunus, take sai musulunta, ya karbi musulunci gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Kaga shi wannan sababin musuluntarsa ce, sababin musuluntarsa ce ya sanya mutanen Ta'if suka ki sauraron manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, suka hada shi da wawaye daga cikinsu da kananun yara, suka masa atile. Annabi ya zo wannan gona ya zauna ya dan samu nitsuwa gabanin ya tashi ya ƙara sa ya koma garin Makka. To kuma waɗannan matasa guda biyu da suke makwabtan gonan da annabi ya zauna cikinta, suka tausaya annabi sallallahu alaihi wasallama, suka aiko bawansu da suka yanta da inabi ya kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Yadda ya ga annabi ya yi bismillah gabanin fara cin wannan inabi, ya bashi mamaki har ta kai ga ya musulunta sakamakon abubuwan da ya ji daga annabi sallallahu alaihi wasallama na bayanai da kuma ayoyi na Alƙur'ani da ya karanta masa da suka kunshi kissar annabi Yunus alayhi salam yace wa ata jibrilu bi risalatin min Allah jalla dhikru to bayan wannan banasari ya musulunta ya karbi musulunci annabi ya karantar da shi karantarwar musulunci ya runguma sai ga mala'ika jibrilu ya zo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah yana zauna a wannan gona mu kafiri ya rasa ta wannan babban ni'ima ce da Allah subhanahu wataala yayi wa musulmi shi yasa ɗan uwa duk wanda ya zamanto mai ƙarfin imani mai takawa zaka ga irin cututtuka na damuwa baya haduwa da su abin da ya shafi su cuta ta zuci zaka ga baya haduwa da ita saboda yana da ƙarfin imanin da kasassun abubuwa da za su faru na duniya ba su kai su sa zuciyarsa ta yi zafi ko raɗaɗi ba bai ɗauke su a bakin komai ba saboda me saboda ƙarfin imaninsa ya sa baya ganin duniya da ƙimar da wai har za ta sa ya zauna cikin raɗaɗi na zuci wannan siffa ce da Allah maɗaukakin sarki ya sanya tattare da masu imani sai ka ga ba su ba cutar zuciya ba su ba hawan jini ba su ba depression anxiety cututtuka dai na damuwa zaka ga Allah ya tsiratar da su daga waɗannan cututtukan saboda suna rayuwa ba su da damuwar cikin zukatunsu duk abin da zai faru da su ba zai daga musu hankali ba saboda sun san ba shi bane lahira ita ce to saboda haka duk wanda Allah maɗaukakin sarki ya sanya shi ya zama musulmi wannan Allah ya masa dukkan ni'ima wannan ni'ima ta farko kenan wanda babu ni'imar da ta kaita girma a rayuwar bawa a nan duniya da gobe kiyama ni'ima ta biyu lafiya idan Allah maɗaukakin sarki ya yi wa bawa lafiya to ya masa ni'ima bawa shi yake cewa jari ce ko ita lafiya da ka gani jari ce saboda in babu ita ba abin da mutum zai iya hatta kasuwancin da kake so ka yi duk jarin da ka mallaka ba za ka iya ba in babu lafiya sana'a ba za ka iya ba in ba lafiya kaga kenan ni lafiya ba karamar ni'ima bace da Allah maɗaukakin sarki ya ba wa bawa amma bawa sautari da dama yakan mance da wannan ni'ima sai ni'ima ta uku abin da bawa zai ci to idan Allah maka waɗannan ya maka dukkan ni'ima sauran duka riba kafaci yasa kaka zama musulmi sa'annan kuma ya baka lafiya ya baka abin da zaka ci shikenan Annabi sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mana da haka cikin hadisi yace man asbaha aminan fi sarbi lahu qutu yawmihi aminan fi sarbihi lahu qutu yawmihi fa ka'annama hizat lahu ad-dunya wa hadhafiruha duk wanda ya wayi gari yana cikin lafiya da kwanciyar hankali a gidansa kuma yana da abin da zai ci a wuninsa wannan kaman an tattaro masa duniya gabaki dayanta da abin da ke cikin ta kenan dukkan ni'ima Ubangiji ya masa ya wayi gari yana cikin koshin lafiya cikin aminci da kwanciyar hankali a cikin iyalansa kuma yana da abin da zai ci wannan kamar an tattaro masa duniya ne da abin da ke cikin ta inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to anan gurin da mala'ika Jibril ya nemi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya masa duk umurnin da ya ga dama na ukubar da yake so a yi wa mutanen nan da suka masa wauta saboda wautar da suka masa martanin da ya mayar wa mala'ika Jibril shine Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun ya Allah ka shiryar da mutane na saboda su ba su sani ba shi yasa suka mun wannan wauta ba su san matsayina ba gurin Allah ba su san wane ne Allah ba ba su san girman ni'ima na wannan addini da nake kiran su zuwa gare shi ba rashin sanin nan guda uku su suka sanya su suka yi mun wannan bauta da sun san wane ne Allah sun san ni wane ne sun san girman ni'imar wannan addini da nake kiran su zuwa gare shi to da ba su yi mun wannan bautar ba wannan uzurin da annabi ya musu ke annabi ya musu uzuri da rashin sani kenan yana ga da sun sani wautar nan da suka masa da ba za su masa ba. Faqala Jibril sai mala’ika Jibrilu alaihi salam ya ce, sadaka man sammaka ra’ufar rahima, tabbas ya yi gaskiya wanda ya kira ka da ar-ra’ufu kuma ya kira ka da ar-rahimu. Wannan yabo da jinjina yi wa annabi, dube da yadda annabi ya yi afuwa wa mutanen nan duk da irin wautar da suka masa jina-jina, suka wulakanta shi, suka sa ya firgita, ya ɗimauce, ya ma rasa ina yake fuskanta yake tafiya. Amma tare da haka an ba shi wuka da nama, duk yadda yake so a yi da su, za a yi da su, duk abin da yake so a musu na ramuwar gayya bisa ga abin da suka masa za a musu. Amma kuma sai bai ba da wannan kofar ba, sai ma yake musu addu'a shiriya. Kaga wannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ba haushewa yana cewa duk wanda ya maka damin kara ka masa na ice. Annabi shi kan ma in ka masa na kara sai dai ya maka na yayi, saboda kar ka sha nauyi, tunda wataƙila ai kara tafi yayi nauyi ko shi wanda ya maka damin kara, kara ai bai kai ice nauyi ba. Don ka masa na ice ai ka ninka abin da ya maka. Idan ya ma damin karan ne ka wahala, to kai kuma yi masa damin ice ya fi ka wahala, inji Bahaushe. To annabi kuma ba haka yake. Annabi idan ka masa sharri shi kuma sai ya mayar da alheri, in ka kokarin kuntata masa shi kuma sai kokarin yalwata maka, dai maka abin da za ka samu walwala. Haka ɗabi'a annabi take, baya taɓa mai da sharri da sharri. In ka ga annabi ya rama abin da aka masa to alheri, amma matuƙar sharri ne annabi baya taɓa ramawa, baya ramuwar gayya. To shi yasa abin da mutanen Taif ɗin nan suka masa, maimakon ya yi umarni a rama masa sai ya musu afuwa, kuma bai takaita da yi musu afuwar ba ma har addu'a ya musu. Wane ne zai siffanta da irin wannan siffar a wannan zamani? ‘Yan tsiraru ne. Mutum yana bin ka da sharri, ya cutar da kai, ya maka kaza, ya maka kaza, ka masa afuwa kuma ma ka bi shi da alheri, da masa addu'a ta fatan alheri. Za a samu mai irin wannan siffar, mai irin wannan ɗabi'ar a wannan zamani? Ko da za a samu sai an wahala kafin a samu, saboda wani sautari da dama kana ta bashi baki, kana rarrashinsa, yana kai ni fa an cutar da ni. Gaskiya ko a iya ɗaukan fansan ma na tsaya na yi afuwa, na yi haƙuri, ko a iya ɗaukan fansan ma na tsaya ya yi afuwa ya yi haƙuri, saboda mai an cutar da shi. Wani kuma yana cewa a to ai mutane fa a yau fa in ka ce za ka yi afuwa sai a ci abinci a kanka, in ka ce wai komi aka maka za ka yi haƙuri za ka yi afuwa sai a maida kai asara sai a ci tuwo a kanka. Kar ka daidaita mutanen yanzu da mutanen zamanin annabi. To mutanen yanzu sun ma jina-jina ne, an fasa maka jikinka, an haɗa ka da ƙananun yara da wawaye, abin da aka yi wa annabi kai ba a maka ba a yi. Amma sai ka ji mutum wai yana cewa kar ka haɗa mutanen zamanin yanzu da zamanin da, ko kuma ya ce kar ka haɗa ni da annabi. Haka wannan magana ai ta yi girma, mutum ya ce kar ka haɗa shi da annabi, shi kenan shi yanzu kwata-kwata ba shi ba koyi da annabi. Kuma Allah ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, kuna da kyakkyawan koyi daga annabi. Kuma sai ka ji mutum yana kar ka haɗa ni da annabi, imani na da na annabi ba ɗaya ba. Ai Allah ya san imanin ka da na annabi ba ɗaya ba ne, kuma ya ce kai koyi da annabi. Ai koyi da annabi shi zai sa imanin naka ya ɗan taso ya haɓɓako, tabbas ba zai kai na annabi ba. Amma koyi da shi yau da gobe shi zai sa ka ɗabi'antuka tasirantu da halayya da ɗabi'u irin nasa. Shi yasa Allah ya ce mu koyi da shi, saboda haka za ka ji mutane suna riƙe hujjoji wanda ba hujjoji ba, shubuhohi ne, hujjojin da ba su da ƙarfi wajen kare ɗabi'a ko halayya da suke tafa a kanta, wacce ba irin ta manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ba. Wannan bayani da mawallafin wannan littafi na Nurul Yaqin ya kawo mana dangane da zuwan mala'ika Jibrilu, ba haka bayanin ya zo cikin littattafan hadisi ba. Bayanin kuma ya zo da faɗi sama da yadda ya kawo anan, ya takura bayanin ko ya taƙaita bayanin. Asali yanda bayanin yake, hadisin Imamu Muslim da Imamu Bukhari sun fitar cikin sahihansu, wanda an samu daga matar annabi sallallahu alaihi wasallam ummuna aisha Allah madaukakin sarki ya yadda da ita suna zaune tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna hira namiji da mata sai take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hal ata alayka yawmun kana ashadda alayka min yawmi uhud tace shin kuwa a rayuwarka akwai wani wuni da ya taba zuwa gare ka wanda yafi maka tsanani sama da wunin ranar yakin Uhud domin wunin ranar yakin Uhud nan ma an yi rauni wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an fasa masa goshin sa jini ya kwaranya a fiskar sa an karya masa hakwaran sa an kashe masa sahabban sa ciki ma hadda aminin sa kuma babban sa sayyidina Hamza sayyidina Hamza amini ne na manzon Allah kuma babba ne ga manzon Allah domin tare suka taso shi da manzon Allah dan uwa ne na mahaifin manzon Allah amma kuma tare suka taso kaman zaka ce tsare kun juna ne abin da ya ba annabi bai fi shekara guda ba ka kenan kaman sako'in juna ne tunda in har abin da ka ba mutum bai haura shekara ba zaka ga kusan kamar kanku daya kukan taso ma tare ku yi makaranta tare ku zamanto abokai abokan juna to haka annabi sallallahu alaihi wasallama suke da sayyidina Hamza kuma ma sun sha nono guda an shayar da annabi sallallahu alaihi wasallama aka shayar da an shayar da Hamza aka shayar da annabi Suwaiba mai baiwar Abu Lahab ta shayar da Hamza kuma tazo ta shayar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kaga annabi ya hada dangantaka da Hamza ta bangarori guda uku ta bangaren nasaba annabi sallallahu alaihi wasallama yana matsayin da na dan uwan Hamza ma'ana Hamza babban annabi sannan sun hada dangantaka da Hamza da annabi sallallahu alaihi wasallama ta bangaren shayarwa yan uwa ne na shayarwa a dangantaka ta jini babban annabi ne Hamza a kuma dangantaka ta shayarwa kaman wa da kani suke annabi da Hamza Hamza ya sha nono annabi ya zo sha kaga Hamza yana a matsayin wan annabi ne amma ta bangaren shayarwa to sannan alaka ta uku kuma ta addini dan uwantaka na addini to annabi yana kaunar Hamza kwarai da gaske kuma sai gashi a Uhud aka kashe masa Hamza to shi yasa lokacin da makashin Hamza ya musulunta ya zo garin Madina annabi sai kasa kallon sa duk da ya musulunta kuma musulunci na goge abun da ya gabace shi kaga yanzu tunda ya musulunta abubuwan da ya aba ubangiji ya masa afuwa fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat Allah zai juya munanan su su koma kyawawa zai goge musu al-islamu yajubbu ma qablahu musulunci na goge abun da ya gabace shi na ta'asa da ta'adi da kafirci da shirka musulunci in yazo duka sai ya goge su sai kuma a fara sabon gini kaga wanda ya kashe Hamza yanzu tunda ya musulunta abubuwan da ya aikata a baya Allah masa afuwa to amma saboda yadda Hamza yake da kima da matsayi a zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallama ya nema daga shi makashin Hamza akan ya tafi wani gari ya rayu ta inda annabi ba zai na ganin sa ba wai dan annabi yana jin haushin sa bane ko kuma bai masa afuwa bane saboda soyayya da kauna da shakuwa da ke tsakanin sa da Hamza shi yasa baya iya daga kai ya kalli ga makashin Hamza to amma kuma tunda ya riga musulunta shikenan babu wani abu da za a masa musulunci ya tare masa komai da komai dama annabi yana cewa umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha fa idza fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum yace an umurce ni da in yaki mutane har sai sun faɗi la ilaha illallah kenan yanzu in sun faɗi la ilaha illallah annabi ba zai yake su ba shi yasa yace asamu minni dima'ahum wa amwalahum sun kare jinanan su da dukiyoyin su daga gare ni in suka musulunta kenan yanzu shi makashin Hamza musuluntar sa yasa ya sanya jininsa ya zama cikin kariya dukiyarsa ta zamanto cikin kariya ba za a taba jininsa ba ba za a taba dukiyarsa ba saboda wannan shine shar'i. To ummuna Aisha da ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shin akwai wani wuni da annabi ya tsinci kansa cikin wannan wunin da yafi masa tsanani kamar wunin yakin Uhud? Ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Sai manzon Allah ya ce mata kwarai kuwa akwai wunin da yafi masa tsanani sama da wunin yakin Uhud. Yace laqad laqitu min qaumiki wa kana ashadda ma laqitu minhum yawm al-aqaba. Yace na hadu da kalubale da fitina da azabtarwa daga gurin mutananki. Mutananta yana nufin Larabawa. Mafi tsananin abin da a rayuwa ta ban taba haduwa da shi ba shine abin da na hadu da shi ranar Aqaba. Aqaba mun san guri ne da ake jifa a lokacin aikin hajji. Akwai jamratul sughra, akwai jamratul wusta, akwai jamratul aqaba. Jamratul aqaba a wannan ake jifan tsakuwa guda bakwai ranar sallar layya, ranar goma ga watan Dhulhijja. Ran 11 da 12 kuma za a jefa a duka uku. Za a jefa a na farko wacce ake kiranta jamratul sughra, gurin jifa wanda yake karami. Sannan a jefa a na tsakiya wadda ake kiranta jamratul wusta, gurin jifa na tsakiya. Sai kuma a jefa a jamratul aqaba wacce ita ce gurin jifa na ƙarshe. Annabi ya ce to a ranan aqaba ya haɗu da matsanancin ƙalubalen da a rayuwarsa bai taɓa haɗuwa da wannan ƙalubale ba. To me yasa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kira wannan rana da ranan aqaba? Malamai suka ce dalili shine bayan Annabi ya dawo daga cutar wadda ya fuskanta a Ta'if kai tsaye sai ya wuce gurin aikin hajji. Da ya je a gurin wannan jifa da ake kiransa jamratul aqaba, a nan ne Allah ya haɗa shi da mutan Madina. Su kuma mutan Madina sun ƙare aikin hajjinsu, suna aski. Annabi ya tallata musu musulunci, suka karɓi musulunci. Suka ɗan yi ƙwarya-ƙwaryar mitin tsakaninsu da Annabi, suka karɓi musulunci, suka ce ya haɗa su da wani ya je karantar da su Alƙur'ani. Insha Allah shekara mai zuwa za su zo da jama'arsu, wakilansu, a zo a ƙulla yarjejeniya da Annabi. Annabi ya tashi daga Makka ya koma garinsu, garin Madina. To an ƙulla wannan yarjejeniya, ko kuma Annabi ya haɗu da waɗannan mutane da suka karɓi musulunci, mutan Madina, a jikin jamratul aqaba ne. Shi yasa aka kira wunin da wunin aqaba. To shi ne Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa akwai abin da ya haɗu da shi mafi muni, mafi tsanani daga gurin Larabawa, wanda tunda yake a rayuwarsa bai taɓa haɗuwa da irin wannan baranar aqaba. To menene wannan? Yace iz aradtu nafsi ala bani abdi yalin bin abdi kulal. Yace lokacin da nazo garin Ta'if na bijiro da kaina zuwa ga ɗan Abdi Yalin. Wannan Abdi Yalin in an tuna a baya mun ambace shi yana cikin masu faɗa a jinan Ta'if, wanda Annabi ya zo gurinsu yake tallata musu wannan addini na musulunci, yake so su karɓa. In sun karɓa shi ya samu gurin zama da zai yaɗa addini. To shi ne anan yake ba wa ummuna Aisha labari, yace lokacin da ya bijiro da kansa wa ibnu Abdi Yalil bin Abdi Kulal, ya bijiro da kansa ya tallata masa addinin musulunci, ya ce falam yujibni ila ma aradtu, sai bai amsa mun ba zuwa ga abin da na nufata gare shi ya amsa mun na karɓan wannan addini na musulunci. Ya ce fantalaktu wa ana mahmumun ala wajhi, sai na juya abuna ina cikin ɓacin rai da tashin hankali, na kama hanya ina tafiya ban san ma ina nake fuskanta ba. Ya haɗa ni da ƙananun yara da wawaye suna jifa. Yace falam astafiq illa wa ana bi qarni ta'ali, yace ban ankara ba kawai sai na tsince ni a wani guri da ake kiransa qarni ta'ali, wani guri ne da ke tsakanin Ta'if da garin Makka. Kenan saboda firgici da Annabi ya samu kansa a ciki da tashin hankali bai san ma ina yake tafiya ba, har sai da ya isa Qarni Ta'alib, a nan ne ya ankara cewar ma fa ashe ma fa tafiya kwanke. To Annabi a rayuwarsa gaba ɗaya tunda yake babu abin da ya taba daga masa hankali irin wannan abin da aka masa afaya, yanda aka dinga bin sa ana jifarsa, yana tafi ana jifarsa, yana tafi ana jifarsa, aka masa jina jina, bayan sa sai da ya wanke ya jajawur da jini. Idan ka kalli sitirar da annabi ya sa, sai ka dauka jar sitira ce, saboda yanda ta kalance da jinin sa dake kwaranya saboda jifansa da ake sallallahu alaihi wasallam. To annabi yake bayyana mata cewa babu ranan da yafi masa tsanani a rayuwarsa kamar wannan rana da aka masa jifa a garin Taif. Yace farafa'tu ra'asi, lokacin da na isa qarnut ta'alib, na nemi guri na zauna in dan samu sauki. Yace sai na daga kaina zuwa ga sama. Yace fa idza ana bi sahabatin kad adallati, kwatsam sai na ga gajimare ta zo ta yi mun inuwa. Gajimare ne Allah ya turo ta ta zo ta yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama inuwa. Yace fa nazartu fa idza fiha jibril, da na sake duban cikin gajimaren sai na ga mala'ika jibrilu a cikin ta. Inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, fana dani sai kwala mun kira, ya nabiyalla ko ya muhammadu ko ya rasulullah, ya kwala annabi kira. Wani irin kira yau annabi bai bayyana ba, ya kira shi da annabi ne ko manzo ko muhammadu, annabi sallallahu alaihi wasallama bai bayyana ba, amma ya ce ya sai kwala mun kira. Inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai yake ce mun innallaha kad sami'a qawla qaumika, lallai Allah madaukakin sarki ya ji maganar mutanenka. Na komar da da'awarka, na kin karbar da'awarka, da kuma irin mugunyan abun da suka maka, na cutar da kai da suka yi, korarka da suka yi irin korakkari, duka Allah ya gani kuma ya ji. Inji mala'ika Jibril, yace inna Allah qad sami'a qawla qaumika wa ma raddu alayka, Allah ya ji maganar da mutanenka suka maka, da irin mummunan raddin da suka maka, da cutarwar da suka maka. Yace wa qad ba'atha ilayka malakul jibal, kuma tabbas Allah ya aiko maka mala'ikan dutse. Shi wannan mala'ika kawai an wakilta shi zuwa ga duwatsu, duwani abu da ya shafi dutse wannan mala'ika shi aka wakilta. Dutse kaga ya gangaro daga sama, wannan ƙarƙashin wakilci ne da aka sanyawa shi mala'ikan dutse. Ko kaga dutse yana ta zubar da ruwa, wannan duka aiki ne na mala'ikan da aka wakilta ga dutse. Ko kaga dutse ya fashe shi kaɗansa, kamar yadda ayar Al-Qur'ani ta bayyana mana. To mala'ika Jibril ya ce hakika Allah ya aiko maka mala'ikan dutse, lita'amurahu bima shi'ita, dan ka umurce shi ga duk abin da kaga dama, fihim akan mutanen Taif, duk abin da kaga dama kake so a musu na ramuwar gayya, to Allah ya aiko maka mala'ikan dutse ka masa duk umurnin da kake so, zai zartar da umurninka wajen rama maka cutar wadda mutanen Taif suka maka. Yace Jibrilu na rufe baki, fanadani malakul jibal, sai mala'ikan dutse shi ma ya kwala mun kira, ya rasulullah ko ya nabiyallah ko ya muhammad. Fa sallama alayya, ya mun sallama ta girmamawa, ya mun sallama ta karramawa, yayi sallama annabi sallama na karramawa. Thumma qala, sai mala'ikan dutsen nan yace, ya muhammadu, ya kai muhammad, kad ba'athani Allah, Allah hakika Allah ya aiko ni, Allah ya aiko mala'ikan dutse zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah qad sami'a qawla qaumika laka, hakika Allah ya ji maganganun da mutanenka suka maka na martani mummuna da suka maka, wadda ke kunshe da rashin karban abin da kake kiran su zuwa gare shi na wannan addini na musulunci. Yace wa ana malakul jibali, ni kuma ni ne mala'ikan dutse, ni Allah ke wakilta ga duk wani abu da ya shafi dutse. Kad ba'athani ilayka, Allah hakika ya aiko ni gare ka, lita'amurani bima shi'ita, dan ka umurce ni ga duk abin da kaga dama, duk abin da kake so musu, to ni Allah ya aiko ni gare ka kana bin umurni yanzu zan aiwatar musu. Ma'ana kawai kana cewa kule zan ce tas babu bata lokaci in shi ita har ma ya dan buda annabi idan misali yanzu kan annabi zai kulle to yanzu me zan ce a musu ne to sai dan buda wa annabi sallallahu alaihi wasallam yace in shi ita utbiqa alaihimul akhshabain aljabalain in har ka ga dama zan dauko gumaguman duwatsun can na garin Makka sune dutsen Abu Qubais da dutsen Qu'aiqan manya-manyan duwatsu ne a garin Makka in har kana so ka ga dama to zan je in gingimo waɗannan duwatsun in zo in kifa musu akan su duka su halaka saboda sun yi maka bauta kai kuma annabin Allah duk abin da kake yi kana yi ne da umurnin Allah ba san ranka kake kiran su zuwa gare shi ba kana kiran su ne zuwa ga Allah to tunda zuwa ga Allah kake kiran su kuma suka maka wauta suka maka irin wannan cutarwar yanzu Allah zai musu ukuba bisa ga cutarwar da suka maka kuma ukubar za ta biyo bayan karkashin umurni da zaka bayar idan ka bada umurni a ji a dauko kattikattun duwatsun can na garin Makka a kifa musu duk a halaka su tunda sun cutar da annabin Allah za a zartar da wannan umurni naka kenan yanzu ya dan buda wa annabi wa nau'in abin da annabi zai iya bada umurni ko irin wannan ya bada umurni to za a aiwatar fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce arju an yukhrija Allahu min aslabihim man ya'budu Allaha wahdahu wa la yushriku bihi shay'a annabi ya ce a ba na so a dauko duwatsun garin Makka a kifa musu a kyale su ina fata Allah madaukakin sarki ko da su ba su karbi wannan addini da nazo musu da shi ba ina fata Allah madaukakin sarki ya fitar daga tsatsan su waɗanda za su karbi wannan addini su zo suna bautawa Allah kenan ishara annabi yake yi cewa yanzu idan an kashe su to ai tsatsan su da za su zo a baya duka su ma zai zamanto ba a mansu ba labarin shi to kuma akwai fatan ko su ba su karbi wannan addini ba akwai fatan tsatsan su ƴaƴan su ko jikokin su 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 karbi wannan addini su zo suna bautawa Allah subhanahu wataala kuma abin da ya faru kenan lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya je ci garin Ta'if da yaki a shekara ta 8 bayan hijira bayan ya bude garin Makka ya kwace ta daga hannun mushrikan Makka Quraishawa ya wuce Ta'if yaje ya bude garin Ta'if ya kwace ta daga hannun mushrikan Ta'if kabilar Banu Saqif to a shekara ta 10 wannan kabila ta zo ga annabi ta shelanta musuluncin ta sun zo ga annabi sallallahu alaihi wasallama sun shelanta musuluncin su shi yasa shi wannan mutumi da ambatansa ya zo a nan ibnu abdiyali mai fada a jina mutanen Ta'if wadda annabi ya je gare shi ya tallata masa addinin musulunci yake karba ya hada annabi da kananun yara da wawaye suka ta jifan annabi suka masa jinajina littattafai na tarihi sun hakaito cewar yana cikin waɗanda suka je gurin annabi a shekara ta 10 garin Madina karban musulunci ka kenan ya karbi musulunci kamar yadda Ibnu Abdul Barr ya kawo a cikin littafinsa Al-Isti'ab fi Ma'rifatil Ashab ya malissa fashi cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam to kaga da an kashe shi ai da an yi asara shi ma da wuta zai shiga to amma kuma da ya zamanto an masa afwa da shi da ire-irensa kuma sai gashi daga baya sun zo sun shiga musulunci musuluncin su yayi kyau kuma ya zama ma ana lissafa su cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam tunda sun cika sharadin sahabi dama sahabi shine wanda ya cika sharuɗa guda uku ya haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi imani da shi ya mutu kan musulunci to kaga su da suka zo gurin annabi dama sun zo su shelanta musuluncin su kuma dama tun ma kafin su musulunta sun haɗu da annabi sannan suka zo suka sake shelanta musuluncin su gaban annabi kaga kenan an samu sharuɗa guda biyu haɗuwa da annabi tare da kuma musulunta sharadi na uku kuma sun mutu akan wannan addini na musulunci to shi yasa Ibnu Abdul Barr ya lissafa shi Ibnu Abdi Yalil cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama, duk da cewar wani daga cikin malaman tarihi da ake kiransa Imam Al-Waqidi ya musanta cewar Ibnu Abdi Yalil ya musulunta, amma Allah madaukakin sarki shine ya barwa kansa sani. To abin da zamu fahimta ƴan uwa a wannan gabar, zamu fahimci girman afuwa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haƙuri irin na annabi. Shi yasa a can shi mawallafin wannan littafi yace sadaqa man sammaka ar-raufur rahim, wanda ya kira ka ar-raufur rahim tabbas yayi gaskiya. Menene ma'anar ar-raufu? Shine mai jin kai, ar-rahimu mai tausayi. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma 'anittum harisun alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim. Hakika manzo ya zo muku daga kawunan, mutum ne irin ku ba aljan ba, sannan kuma ku larabawa ma a cikin ku ya taso. Min anfusi azizun alaihi ma anitu, duk abin da ke kuntata muku, duk abin da ke takura muku yana masa girma, baya son sa. Harisun alaikum, me muku kwadayin duk wani alheri, duk wani abu da zai same ku mai dadi yana kwadayin sa, yana kwadayin ya same ku a duniya da lahira gaba daya. Bil mu'minina ra'ufur rahim, ga mu'minai shi mai jin kai ne kuma mai tausayi ne. To shine mala'ika Jibrilu yace wanda ya kira ka da wannan suna hakika yayi gaskiya, saboda tausayinka da jin kanka yasa mutanen da suka yi maka wauta ka musu afuwa, kuma ka hana dauka maka fansa dangane da abin da suka maka, na fitar maka da jini da gigita ka da firgita ka da suka yi. Ka musu afuwa kuma ma ka musu addu'a, ka roki Allah madaukakin sarki ya shiryar da su, kuma Allah ya karbi addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, saboda mutanen nan sun karbi musulunci. To baya ga annabi sallallahu alaihi wasallama sun yi haka tsakaninsa da mala'ikan dutse, ya bayyana mala'ikan dutse cewar baya buƙatar a rama masa abin da mutanen Taif suka masa, baya buƙatar a dauka masa fansa. Na farko ya musu afuwa, na biyu kuma yana fata Allah ya musu taufiki da karɓar musulunci. To ana annabi sai fara karanta Al-Qur'ani, dama duk wani abu da ya daga maka hankali ka karanta Al-Qur'ani zaka samu nutsuwa. To shine anan yace walamma kana bi nakhla, yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance a wani guri da ake kiransa Nakhla, kenan ya ƙara gaba kadan, ya bar qarnus sa'ali, kamar yadda muka ga bayanin a cikin hadisi. Annabi sai ya isa wani guri da ake kiransa Nakhla. Wafada alayhi nafarun min aljin, sai wani gungu na aljanu, in an ce annafar malamai suka ce adadi ne wanda bai haura goma ba, adadi ne na ko mutane ko aljanu wanda bai haura goma ba, kenan sai wani adadi na aljanu wanda bai haura goma ba suka zo ga annabi sallallahu alaihi wasallama. Lokacin da annabi ya isa Nakhla, duk dai a hanyar dawowansa daga Taif, bayan an yi masa jinajina, an masa korar kare, to da ya isa wani guri da ake kiransa Taif, sai wani sashe na aljanu wanda adadinsu bai haura goma ba, sai suka zo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Annabi ya zauna yana karanta Al-Qur'ani, da suka zo yastami'una al-Qur'ana, sai suka zauna suna sauraron Al-Qur'ani daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kaga kenan bisa hukunci da tsari na Ubangiji, idan mutane sun ki sauraron sa, ƴan uwansa shi mutum su mutane, shi Balarabe su Larabawa, in sun ki sauraron sa akwai wata halitta daban da Allah ya wakilta ta je ita ta saurare shi, tunda shi an aiko shi ne ga mutane da aljanu, ba iya mutane kawai ba, an aiko annabi sallallahu alaihi wasallama ga mutane da aljanu. Yanzu in mutane sun ki su saurare shi, to ai Allah yana da aljanu da za su zauna su saurari abin da ya zo da shi. To shine dan Ubangiji ya rarrashi annabi sallallahu alaihi wasallama dangane da wannan wauta da mutanen Taif suka masa, sai ya karkato masa da wani sashe na aljanu wanda adadinsu bai haura mutum goma ba, suka zo suka zauna suna sauraron abin da mutanen Taif suka ki sauraro, kuma ma suka masa jifa, suka kore shi, suka masa wulakanci. To sai Allah ya turo masa aljanu su zo su zauna su saurara duk dai dan Allah ya ƙara kwantar masa da hankalinsa ya rarrashe shi. Yace wa hum mimman yantamuna ila Musa salawatullahi alaihi. Waɗannan aljanu da Allah madaukakin sarki ya turo su su zo su saurari alqur'ani gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, suna cikin wanda suke da danganta kawunan su zuwa ga annabi Musa alaihi salam, kenan sun yi zamani da annabi Musa alaihi salam. Falamma sami'uhu ansitu lahu wa raja'u ila qaumihim mundiri. Yayin da suka saurari annabi yana karanta alqur'ani, duk sai suka yi shiru. Dama haka ake so mumini na ƙwarai ya zama. A lokacin da ka ji ana karanta alqur'ani, ba a so ka yi surutu, ba a so ka na magana. To shi yasa aljanun nan da suka zo suka ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na karanta alqur'ani, duka sai suka yi shiru, suna sauraron wannan alqur'ani. Ko mu ma haka ake so mu kasance a duk inda muka ji ana karanta alqur'ani. Idan na ce karanta alqur'ani, bai takaita da tilawar ayoyin alqur'anin kawai, har sharhi da bayani a kai ana so idan ka ji to ka saurara. Wa idza quri'a alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Idan kuka ji ana karanta alqur'ani, ku yi sauraro zuwa ga wannan karatu da ake na alqur'ani, sannan ku yi shiru, kar ku yi magana, kar ku yi surutu, kar ku yi hira, kar ku yi tadi. In kun yi haka, hakika za ku zama daga cikin waɗanda ake tausayawa, ake jin kai. Ubangiji ke tausayawa, Ubangiji ke jin kai, matuƙar kun zama masu shiru da sauraro a lokacin da ake karanta alqur'ani. To abin da waɗannan aljanu kenan suka yi, da suka ji annabi na karanta alqur'ani, duka sai suka yi. Bayan ya ƙare karanta alqur'ani, yace wa raja'u ila qaumihim mundirin, sai suka koma ga mutanensu suna musu wa'azi, suna faɗakar da su, suna musu gargaɗi su karɓi abin da annabi ya zo da shi na alqur'ani. Wa ablaghuhum khabara rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, suka isar musu labarin manzon Allah cewa Allah ya aiko wani manzo cikin mutane, baƙuraishi, ya zo da addini wanda babu wani addini da za a bauta Allah da shi a ban ƙasa kamar sa. Saboda haka ku karɓi wannan addini, ku yi imani da wannan manzo, littafin da ya zo da shi ku rungume shi hannu. To shine Allah yake bada labarin waɗannan mutane a cikin alqur'ani. Shine anan yace wa fihim nazala fi suratil ahqaf, akan waɗannan aljanu da suka zo suka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a Nakhla, bayan dawowarsa daga Taif gabanin ya shiga garin Makka, akan su ne Allah ya bada labari, ya saukar da ayoyi na suratul ahqaf. Allah madaukakin sarki yace wa in sarafna ilayka nafaran min aljinni yastami'una alqur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim mundirin qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di musa musaddiqan lima bayna yadayhi yahdi ila alhaqqi wa ila tariqin mustaqim ya qaumana ajibu da'iya allahi wa aminu bih yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min adhabin alim wa man la yujib da'iya allahi falaysa bimu'jizin fil ardi wa laysa lahu min dunihi awliya ulaika fi dhalalin mubin. Waɗannan aljanu akan su aka saukar da waɗannan ayoyi na suratul ahqaf. Allah madaukakin sarki yake cewa wa id sarafna ilayka nafaran min aljinni yastami'una alqur'an, yayin da muka karkatar zuwa gare ka wani sashe na aljanu wanda adadinsu bai haura mutane, adadinsu bai haura aljanu goma ba. Yastami'una alqur'ana, suka zo gare ka suna sauraron alqur'ani. Falamma hadaru, yayin da suka halarto ga majalisin annabi sallallahu alaihi wasallama, inda yake karanta wannan alqur'ani, qalu ansitu, sai sashen suna wasiya wa sashen, waɗannan su ce ku yi shiru, waɗannan su ma su ce ku yi shiru, ku saurara, kar ku yi magana, ku ba mu dama mu saurari wannan karatu da yake yi. Suka saurari ayoyi da annabi yake karanta na alqur'ani, sauraro na fahimta. Falamma qudiya, yayin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ƙare karanta alqur'ani, bayan sun ƙare sauraro, wallau ila qaumihim mundirin, sai suka juya suka koma ga mutanensu suna musu wa'azi, suna musu gargadi, suna musu faɗakarwa. Wane irin gargadi suke musu?